kaman indai kana anya ne kana zuwa a wurin a gidan Allah ka yi salma, indai ka tuna kaman kai da danwanka kana da wani, akwai wani shawara ne a cikinsu, akwai wani abu ne tsakaninku, shi ne ana gwara mana kaman ya fi dai ka bari ka juye ka kuma je wurin si ka ce ma kaman na zo ne saboda musalma da wannan maganan da ke tsakaninmu. In ka zo ka yi haka ka samu danwanka, in ka yi haka ka yafa danwanka zunubi, Allah kuma ya yafa maka zunubi. Amma ba ka yi haka ba, sai kana sallah, kana kuma addu'a, kana kuma salma da wurin Allah, shi Allah ba zai ya yafa maka ba. Shi yasa ya kamata kowa ya yafa danwanka da zunubi. Na mun yi haka za mu sami a zaman lafiya ne da mu da tsakanin juna da kuma mu da tsakanin Allah. Saboda haka ina maka roƙo ne, saboda haka ina shirya ka ne, kai mutumin Allah, kai da ke Christian, kai da ke zuwa church, kai da ka zama musulmi, maganan Allah dai guda ne. Wanda kana kai musulmi ne ko wani iri mutum ne, maganan Allah dai ne, shi ne maganan Allah, shi dai daya ne, shi dai guda ne. Abinda ke bamu a zaman lafiya shi ne muka yafa danwanmu zunubansu. Saboda haka ina maka roƙo ne ka yafa danwanka, indai ka tuna dai kana da wani abu da kuma against danwanka ne, sai ka zo wurin shi, sai ka je ka ce masa kuma na yi sare, yafa mini zunubana. In kai shi kuma ne ya yi maka haka, kai kuma ka yafa shi. Da bayan mun yi haka, Allah ya zama tare da mu, maganan Allah ya shiga zuciyarmu, maganan Allah Allah ya yi aiki da mu. Amma ba mu yi haka ba, Allah bai yi ya zama da mu, saboda abinda Allah bai so ne shi ne zunubi. Allah bai so zunubi, Allah bai so kowa ya zama da zunubi. Saboda haka ina maka Allah roƙo ne, ina muku roƙo ne kawai ka yafa danwanka a zunubansu. Yayin ne za ka yi ka yi haka? Abinda ya kamata mu sani ne, Allah ya yafa kowa da kowa da zunubansu. Kafin man ka yafa ka cikin duniyan ga, ka tun yi zunubi. Saboda kakanmu, duka mutanen duka muna da zunubi. Saboda kakanmu da kuma maganan Allah daga Roman 3:10 ya ce muna kama, duka mutane muna da zunubi. So saboda zunubinmu ba mu yi shiga aljanna. Saboda zunubinmu idan muka yi addu'a kuma Allah bai yi ji saboda zunubi. Amma saboda Allah yana so ya zama tare da mu, Allah yana so kowa ya zama da tare da mu, Allah ya so kowa ya zama da hali da zaman lafiya. Shi yasa ne yake shirya mu kaman mu yafa danwa mu zunubi, mu yafa juna mu zunubansu. Yanda ke ji na, in ka tuna dai kana da zunubi, ka tuna dai kana da wani abu ne kai da tsakanin danwanka, ka je wurin shi ka ce sannu, te ka ce masa na yi sorry, te ka ce maka ka ce masa yafa maka, kai kuma ka yafa mishi. Da bayan kun yi haka, Allah zai zama da lafiya, zai zama tare da mu da lafiya, zai zuka zuciyarmu ya zama tare da mu. Saboda haka kai da kai ji na, kai ne maganan ga za ka yi aiki da shi. Ka san kaman yadda na gwara maka, Allah ya yafa kowa zunubansa. Saboda haka ba haka ba, ba wanda zai iya shiga aljanna a gobe kiyama, saboda dukkan mutane muna da zunubi. Ba ka yi ka ce kai ba ka da zunubi, ba wanda zai ce shi bai da zunubi, saboda kakanmu, saboda imanmu, saboda dama komai duka muna da bayan Adamu ne, dukkan mutanen cikin duniya bayan Adamu suke. Amma wata sira ba ka san abin da ya faru dama da Allah ya gama halittar sama da duniya, shi ne ya gyara wani wuri, shine ya sa mutun da masansa, shine ya ce musu kaman su kiyaye da wannan gwara, da kuma su kuma ci kowane abincin da kake cikin wannan gona, kowane itacen da yake cikin wannan gona, kowane daban da ke cikin wannan gona, shi dukan su ya bashi su kiyaye su, su kuma ci wani. Sini sitani ya ji abinda Allah ya yi ma mutum. Sitani ya zo wurin Adamu da matansa ya ce musu kaman ji Allah ya ce kar ku ci kowane itacen da kai cikin gwana. Da suka ce musu, da matan ya ce ma sitani kaman na yin ci kowane itace, kowane yayan da kai wannan gwana. Sini sitani ya juye maci sai ya ce ma matansa kaman Allah ya sani in kuka ci wannan wanda wata yayan da ke a tsakanin gwanan idoninka dai bure ta kuma za ku zama kaman shi Allah. Shi da mantan ya ci haka sai ya ci wannan yayan da Allah ya ce kar su ci. Ya gaya musu ku su ci kowane itacen da ke cikin, amma akwai wata guda da tsakanin shi wannan ba za su ci ba, ran da za su ci za su mutu. Da matan ya nuna masitana haka, shi ne ya ce ma matan kaman ba da ku mutu ba. Kaci wani Allah ya sani in kaci ba idonka zai bure ni. Sai ta ci ta kuma kai mamiji shi kuma ta shi ya ci. Da itacen da suka yi cinna da yayan da suka yi cinna ya zama musu zunubi. Da bayan suka gan Allah sai suka gudu suka boye. Shi ne Allah ya sani kaman sun ci. Shi ne Allah ya kira mutum ya ce ka ci da yayan da zai ce kar ku ci kuwa. Shi ne mutum ya ce makaman ba ni na ci ba, amma mutumin da ka bani na, matan da ka bani na, shi ne ta bani, ita ne ta bani na kwace. Da Allah ya tambaye mata kaman menene wannan da ka yi, sai matan kuma ya ce ma Allah kaman shaitani ya lure ni ni na ci. Shi ne Allah ya ce ma shaitani kuma da mashiji, shi wannan shaitani mashiji ne ya juye. Ya ce maka macin ji saboda abinda ka yi ga ansin mai kane a cikin duniya, da cikin kane da ka yi tafiya a rayuwanka duka. Shi ya sa maciji ke tafiya da ciki, maciji ba ka san abinda mafinjin da maciji ke ci ba. Shi ne ya kuma ce ma macikin, na bari da tsakanin kai da mutum, mu kowane mutum ne ya ganka da aka ce ka ne. Allah ne ya sha muna wannan halali. Mun ka ga maciji yanzu mun ka ce shi. Sai wannan abun da wannan zunubin da Adamu da matansa suka yi na sini ya kama mutanen duka duniya. Duka mutanen a cikin duniya duka mu muna da zunubi. Saboda shi kakanmu ne. Ba ka yake ce kai baka da zunubi. In Allah ya gaya maka ka yafa zunubi ka san kaman kai kuma an yafa ka ne. Ka sani kaman kai kuma dan zunubi ne, ka sani kaman kai kuma kana da zunubi. Allah na duban ka ne kai da zunubin ka duka, shine ya yafa maka, shine ya gora mana kaman kai kuma ka te ka yafa ma dan wanka. Shine kace baka yake yi, baka yi ba baka yake bi Allah, baka yi ba yake yi ma Allah sallah, baka yake yi ma Allah salma, baka yi addu'a da Allah sai kai wannan abu sai ka yafe. Shi yasa na kawo maka maganar Allah, yau ka yafa zunubi, dan wanka ka yafa shi, matanka ka yafa shi, yaranka ka yafa su, abocinka ka yafa shi da zunubi. Shi ne za mu zama tare da Allah, shi ne za mu zama da juna da lafiya. Ka ji na yau, wata in ba ka cira Yesu Kristo ba, amma ba ka zo wurin Yesu Kristo ba za ka samu wannan gafara a wurin Allah ba. Kai da kaji ne kana so Allah ya yafa maka zunubi, saboda kai kuma ka yafa dan wanka a zunubi, sai dai ka bure zuciya, sai dai ka bure Yesu ma zuciya, ka bure zuciya ka ce ma Yesu Kristo kaman gari gani na zo a wurin ka, na bure ma zuciya shi ka zama tare da ni, sai shi zai